wannan littafi alhadith ar-rabi' ko wanda yake magana dangane da wajibin wato ainihin shaka ruwa idan mutum ya abin nan ko wanke hannu ko istijmari da sauransu zuwa dai karshe. Yau kuma zamu tashi hadisi na biyar, alhadith al-khamis, hadisi na biyar cikin jerin hadisan wannan littafi. An abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب ونسيني حديث نبير أنكر أدقى أبو هريرة الله تكالى يدى أقريس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la yabulanna ahadukum kada dayanku yayi fitsari fil ma'i da'im cikin ruwa wanda yake tsaye. Annabi ya fassara shi da cewa allazi la yajri wanda baya gudu, ruwan da ke tsaye, ruwan tafki, ruwa na kududdufi, ruwan da ke tare a wani rami wanda ba gudana yake ba, ba tafiya yake ba. Annabi ya hana ɗaya daga cikin ku yace zai fitsari cikin irin wannan ruwa. Thumma yaghtasilu minhu, a wata riwaya thumma yaghtasilu fihi, ko wace riwaya ce tabbatacciya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma yace zai yi wanka ciki, ma'ana kada kuma yayi wanka a cikin ruwa da yake gudana wanda baya tafiya, da yake tsaye wanda baya tafiya. Abu biyu kenan Annabi ya hana. Abu na farko, mutum ya yi fitsari a ruwan da yake tsaye wuri ɗaya wanda baya gudana. Abu na biyu, mutum ya ce zai yi wanka. Wannan wankan wani iri? Sai Annabi ya ƙara bayani cikin hadisin Muslim, la yaghtasil ahadukum fil ma'i da'imi, kada ɗayanku ya yi wanka cikin ruwan da yake tsaye, wa huwa junubun, alhalin mutumin na da janaba. Wato kina hadisin yana nuna hani dangane da al'amura guda biyu. Abu na farko shine hani game da me? Game da yin fitsari cikin ruwan da baya gudana. Abu na biyu shine me? Yin wankan janaba a ruwan da yake tsaye wanda baya gudana. To sai mu dauki abu na farko, hana mutum yayi bawali cikin ruwan da yake tsaye wanda baya gudana. Wannan hani wani iri ne? Malamai suka yi maganganu guda biyu. Waɗansu suka ce hani ne na haram, waɗansu suka ce hani ne na karhanci. Idan mun ɗauki ra'ayin da ke cewa hani ne na karhanci, wato kenan inda mutum zai zo ya yi fitsari cikin ruwan da yake tsaye baya gudana, tabbas ya saba ma Annabi kuma akwai zunubi a kansa. Sai in ya yi istighfari ko waɗansu ayyuka da cikin ayyukan da ke kankare zunubi ne, sannan ba za a kama shi da wannan ba. Amma matuƙar ya yi wannan to yana safo kenan. Wanda suka ce makaruhi ne, idan mutum ya yi ba zunubi a kansa sai dai bai kyauta ba. To cikin waɗannan ra'ayoyi guda biyu, ra'ayi mafi ƙarfi shi ne ra'ayin da ke nuna haramci, tunda ka'ida idan Annabi ya yi hani akan ɗauki hani ne kan haramci, sai in an samu wata karina da za ta nuna ba haramci ake nufi ba karhanci. Al-aslu fi nahyi shi ne at-tahrim, wa la yusaru ila al-karahati illa bi dalilin yadullu ala dhalik. Ba a cewa ai wannan hani abinda yake nunawa karhanci sai fa in muna da wani dalili ko wata karina ta zahiri da ta kautar daga hanin daga haramci zuwa karhanci. Wannan shine sakamakon da zamu samu. To baya ga haka, to menene hukuncin ruwan da gashi an ce da kar ai bawali a ciki ko? To idan aka riga an yi, me ye matsayin wannan ruwa? Yanzu ga ruwa a tsaye a tare wuri guda, damana ta sauka an yi ruwa ya zo ya tarukatar rami inda baya gudana, wani ya zo ya yi fitsari ciki, meye matsayin wannan ruwan da aka riga aka yi fitsari a ciki? To wannan ita ce matsala ta biyu cikin muhimman matsaloli da malamai ke tattaunawa a kansu dangane da wannan hadisi. To sai malamai suka yi maganganu kamar haka, suka ce na farko dai makallu wannan ruwa mu gani shin yana da yawa ko kaɗan ne. Mu ɗauke shi kan cewa ruwa ne mai yawa. Suka ce idan ruwa ne mai yawa sai wani ya zo ya yi bawali a cikinsa, wannan bawalin baya haifar da kasancewar ruwan ya zama najisa, bai zama najisa ba. Kun fahimta da kyau? tunda bai zama najasa ba, wani yazo zai tiba yayi alwala, wani yazo zai tiba yayi wanka da shi, ya halatta ko bai halatta ba? Ya halatta, ko da ko an yi bawdi a ciki, tunda bai riga ya zama mai najasa ba. Suka ce idan koruwan ya zama kadan baya da yawa, sai kuma wani yazo ya bawdi a ciki, ina inda za a tara ruwan gaba ɗaya bai kai drum ɗaya ba. Ma'ana ruwa ne na damana ya taru wajen amma bai taru da yawa ba, ka san akwai inda ruwa ke taruwa dan kadan baya da yawa, ina bai kai drum ɗaya ba, sai wani yazo zai wuce gefen hanya sai bawli ciki, wannan ruwa meye matsayin sa? Sai waɗansu suka ce matukar kadan ne, ba mai yawa ba, to yin fitsari cikin sa na haifar da ruwan ya zama najasa, tunda ko ya zama najasa ba zai halatta ba kai alwala da shi ko wanka da shi. Wasu suka ce a'a, ko da kadan din ne, ba abin da ya kamata mu lura shi ne bawalin da aka yi a ciki ya canja ruwan ta fuskar launi ko ɗanɗano ko shaƙensa ko bai canja shi ba. In ya canja shi, ta ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda uku, ruwa ya zama najasa. In ko bai canja shi ba, to bai zama najasa ba. Kun fahimta ko? Shi dai mai yawa sun yadda cewa ba najasa ba ne ba dan mutum ya yi bawali ɗaya ce. A waje ɗaya akwai waɗansu malaman da suka hau kujeran naki suka ce annabi ya hana a yi bawali a ciki, to da zaran an yi bawali cikin ruwan nan, to yin bawalin na gadar da najasar ruwan, ko kaɗan ne ko mai yawa ne ko ma wani iri ne, mutum ya yi bawali ba ruwanmu, ba ma jiran mu ce ya canja launi, ya canja ɗanɗano, ya canja sake, ba dai an yi bawali ciki ba, sai ya zama najasa. Waɗannan duk suna cikin maganganu da malamai ke tattaunawa a kai dangane da wannan hadisi. Amma gaskiyar al'amari, idan muka lura da sauran dalilai da waɗansu alamomi na shari'a da waɗansu dalilan daban da ba wannan hadisin ba, za mu isa cewa shi ruwan nan da aka yi bawali a ciki, matukar bawalin nan bai canja ɗanɗanansa ba, bai canja shaƙensa ba, bai canja wato ainihin launinsa ba, canjawa mai rinjaye, ruwan yana nan a matsayinsa najasa. In ko ya canja, to shikenan ya zama najasa. In bai canja ba, yana nan a matsayinsa na mai tsarki kai. In ko ya canja, to ya zama mai kenan, ya zama najasa. Daga cikin abin da za mu iya kafa hujja da shi, hadisin bi'iru budaa, wata rijiya ce, tsohuwar rijiya cikin garin Madina. Wani lokaci idan ana cikin wadatar ruwa, mutane sai su watsar da ita, ba su amfani da ita, ba su ɗiban ruwan cikinta, saboda ruwa ya riga ya wadata a gari. To lokacin da aka yi mata aka watsar da ita ba amfani da ita, sai ta zanto wurin jefa shara. Kare ya mutu sai a ɗauka a jefar, akuya ta mutu sai a ɗauka a jefa a wannan rijiyar. Idan mata suka gama jinin al'ada, tsumman da suke amfani da shi wajen jinin al'ada duk sai su jefa cikin wannan rijiyar. To ana nan kuma sai a shiga wahalar ruwa, to ita kuma ruwan ta baya kafewa, sai kuma mutane su dawo suna bukatuwa zuwa ga mai ruwanta, sai kuma su rinka ɗauka suna alwala da shi, kuma annabi bai hana su ba. Kun fahimta da kyau? Me yasa? Sai suka ce saboda ruwan na da yawa, najasar da aka jefa a ciki kila ta ɗauki lokaci har ta zagonye ta zama ba najasa ba, ko Allah kalli ko da akwai sauranta ba ta yi tasiri mai ƙarfi ta yadda za ta canja ɗanɗanonsa ko launinsa ko shaƙensa ba, don haka sai ya zanto ana yin alwala da shi da wanka, annabi bai hana ba, sallallahu alaihi wasallam. Kun fahimci wannan magana da kyau? Don haka duk ruwan da aka yi bawali ciki wanda yake tsaye, kafin mutum ya yi bawali za mu ce annabi ya hana karka yi. To idan ya yi fa ruwa ya zama najasa, to shi ne sai in komar da ku zuwa ga maganganun da zai yi, wanda malamai suke kawowa cikin maganganun da ake kawowa gargashin wannan. To sai mu je maganar wanka. Annabi ya ce kar ɗaya daga cikinku ya yi wanka, la yattasil ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junubun. A hadisin farko, la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. A wata riwaya thumma yaghtasilu minhu, kare sai zai wanka minhu daga gare shi, ko thumma yaghtasilu fihi, ko sai zai wanka cikin sa. Idan aka dauki riwayan thumma yaghtasilu minhu, wato abinda wannan ke nufi, mutum ya tsaya a bakin ruwan daga gaba ya rinka ɗebo ruwan yana zubawa a jikinsa, shi annabi ya hana. Idan aka ɗauki ruwayar summa ya tasilu fihi, mutum ya yi tsalle ya fada cikin ruwan ya nitse ciki ya fito, shi annabi ya hana. To kowace ruwaya ta inganta, annabi ya hana wannan ɗin kuma ya hana wancan, sallallahu alaihi wasallam. Wato matukar ruwa na tare wuri guda, ba a yadda baka je kai wanka, tawa'un wankan nan zaka yi ninkaya ne kai tsallaka fada ciki kai kurmuwa, tawa'un wankan nan daga gefe zaka tsaya kana ɗebowa kana watsawa a jikinka, na jikinka na komawa ciki, duk an hana ka. Saboda wannan riwaya guda biyu shine Ibn Hajar ke cewa riwayan minhu tana hana mutum ya ɗebo ruwan ya kamfata hakikatan, kuma tana hana al-injimatu fihi istinbatan, yace haka riwayan fihi tana hana mutum ya yi al-injimat ya nitse cikin ruwan ta hanyar nasi, kuma tana hana ya ɗeba ya zuba jikinsa daga gefe istinbatan. Dan haka kowace riwaya tana taimaka irin wata, kuma sun bayar da fa'ida guda biyu. An hana mutum ya wanka a cikin ruwan da yake mai tsaye, me za ka yi idan kana da bukatan wannan ruwan? Sai ka ɗiba cikin bokiti, sai ka tafi can gefe ta yadda wanda kai na jikinka ba zai koma can ba. Wannan shine koyarwar addinin Musulunci. Amma ka je ka shiga ciki an hana ka, ka tsaya daga gefe kana ɗiba yana fadawa ciki kuma an hana ka. Ka duba tsarin addinin Musulunci. Saboda me? Yau da gobe in mutane na bawali cikin wannan ruwa, bawalin zai taru har yayi yawa, kaga sai a hana mutane amfanuwa da ruwa, wanda ruwa arziki ne. Yau da gobe in mutane na wanka a ciki, in aka rasa abin sha, kaga ka zo kaga ga wannan wanka a ciki, zaka ji akwai kazanta ka ɗebi wannan ruwa ka sha. Shi yasa shari'a dan a taskance ruwa a matsayinsa na arziki ta hana kar a gurɓata shi. Dan Allah ka duba ruwa, wanda a duniya ba abin da yafi ruwa yawa. In banda iska da ruwa me yafi wani abu? Menene waɗannan abubuwan guda biyu yawa a duniya? Iska da ruwa. Saboda dukkan makhluqat suna buƙatuwar su, musamman ruwa. Ma min khaluqin illa huwa muhtajun ila al-ma. Duk halitta yana buƙatar ruwa, amma duk da rahasa da yawansa, in ya taru a wuri arziki ne, kaffa kaffa ake da shi, ba a san a lalata shi, ba a san a yi almubazzaranci. To kai tsammanin ka Ubangijin da ya haranta almubazzaranci da ruwa, zai kyale a yi almubazzaranci da dukiya? Zai kyale a yi almubazzaranci da zinariya ko azurfa ko tagulla ko dukkan wani ma'adini mai tsada? Da mai arhama an ce kana almubazzaranci da shi? Kuma yin wannan wanka a cikin ruwan da yake tare, mutane na bukata, dabbobi na bukata, yau da gobe wannan ya zo yi, wannan ya zo yi, kila wancan in lafiyarsa kalau, wancan ba lafiyarsa kalau ba, kila wannan in jikinsa ba kurji ko ɗaya, wancan jikinsa da kuraje da kazuwa da kyarfi, jikinsa akwai miki ya ji rauni, jini na fita, jinin nan idan ya shiga cikin wannan ruwa kila yana ɗauke da kwayar cuta, wani ya zo ya ɗauka ya sha, ko dabba ta sha, me zai faru? Sai cuta ta yi taurin yaɗuwa a tsakanin jama'a. To don Musulunci ya ba da rigakafi, sai riga ya datse wannan kofar tun asali. Wato kenan, ko da addinin mu muka bi, za mu samu rayuwa mai inganci, za mu samu tsafta, za mu samu kiwon lafiya. Amma rashin fahimtar addinin mu da jahiltar sa, shi yasa sai cutuka su rinka saurin yaɗuwa a tsakanin mu. Saboda hanyoyin da addini ya bi toshe kafar yaɗuwar su, mun jahilce su, mun bar kofofin a buɗe, ba mu toshe su ba yadda addini ya toshe su. Ina fatan kun fahimta. To yanzu dai kenan, an hana mutum ya yi wanka a cikin ruwan da ke tare wuri guda. Haka annabi ce, kar mutum ya kuskure ya yi wanka a cikin ruwan da ke tare wuri guda. Haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Haka kar mutum ya yi bawali cikin ruwan da ke tare wuri guda. Sai dai ya ɗiba ya je gefe guda ya je ya kayansa. To idan aka riga aka yi wankan fa, yin wanka a cikin wannan ruwa shin yana mayar da ruwan ya zama najasa? Sai waɗansu suka ce, idan wankan ba na janaba ba ne ba, ruwan bai zama najasa ba, in wankan na janaba ne ruwan ya zama najasa. Amma zan ce mafi inganci, ko wankan janaba ne ko ba na janaba ba ne ba, yin wanka cikin ruwa baya mayar da ruwan ya zama najasa. Sai dai shari'a ta hana ka yi a ciki, dan saboda kada waɗansu su zo suna da buƙatar ruwan wajen sha ko shayar da dabbobinsu. Yan an ga kana wanka a ciki, wancin ya wanka a ciki, wancin ya wanka a ciki, to wannan zai haifar da mutane su kiyamaci ruwan, kaga ka haramta musu yin amfani da shi saboda ka yi wanka a ciki. Ko mu ce saboda hikimomin da a yau ɗin nan za su iya bayyana idan mutum na da cutuka a jikinsa. Akwai cuta da suke saurin yaɗuwa, musamman ta hanyar ruwan sha, musamman ta hanyar dukkan wani ɗanyen abu da mutum zai sha. To wannan idan mutum zai wanka a wannan ruwan, duk jikinsa da kyarfi, duk jikinsa da kurji, duk jikinsa da ƙazuwa ko da maruru, ko ya ji ciwo jini na zuba, ya je ya zubar da jininsa a ciki, wanda hanya ce da zai yaɗa cuta tsakanin jama'a, sai Musulunci ya toshe da tun farko. wannan kadan kenan daga cikin ma'anonin da zamu iya fahimta karkashin wannan hadisi. Annabi sallallahu alaihi cewa la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri thumma yaktasil minhu kufihi. A riwayar Muslim, la yaktasil ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junubun. Annabi sallallahu alaihi ya haramta maka yin wanka cikin ruwan da ke tsaye ar halin kana da janaba. Annabi ya hana wannan. Al hadithu sabi' haka ne ko as-sadis kenan. Al hadithu sadis hadisi na shida. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ولد الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وأفروه الثامنة بالتراب. أنكر بو حديثي دقى أبو هريرة الله شكال يدى أقري إنك مزا الله إرادة منك أن الله سبت أقريسي دقى إعلان جدا سيات إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. أوت رواية إذا ولغ أي مكون شربا yace idza sharibal kalbu fi ina'i ahadikum, idan kare ya sha ruwa cikin kokon daya daga cikin ku, cikin bokitin daya daga cikin ku. Kamar yadda muka faɗa jiya, al ina'i shine mazubin ruwa, abinda ake zuba ruwa a ciki, wannan na kasko ne wanda aka yi shi da kasa, kwaliya ce ko masaki ne, bokit ne, roba ce, al ina dukkan abinda ake zuba ruwa a ciki don amfani na yau da gobe. To sai kare ya zo ya tsoma baki ciki ya sha, annabi ce falliyak silhu saba, duk wanda kare ya tsoma baki cikin bokitinsa ko cikin kofinsa ko kwaryarsa ko darin da yake wanka da shi, falliyak silhu saba'an, ya wanke wannan bokitin har sau bakwai. Wali muslimin, a riwayar Muslim ya ce ulahunna bitura, wankin farko cikin bakwai din nan ya sa kasa. وله في حديث عبد الله بن مغفل هكا مسلم يرويته cikin hadisin Abdullah ibn Mughaffal anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala madha Allah tirada mutun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace idza walagha alkalbu, idan kare ya sanya harshe, domin abinda ake nufi da alwuluk kenan, wato ainihin ya sanya harshen sa cikin ruwa yadda kare ke yi kenan, sai ya sa harshe ya karkada shi haka, wani lokacin ya sha wani lokacin bai sha ba, matukar ya tsoma harshensa cikin bokitin da akwai ruwa ciki, tawa'un ruwa ne, tawa'un dukkan wani dangin abin sha ne ba ruwa ba, kare ya tsoma harshensa ya karkada, ko ya sha ko bai sha ba, hukuncin da annabi ya ambata cikin wannan hadisi ya tabbata cewa sai ka wanke wannan bokiti har sau bakwai, kuma wankin farko ka sanya kasa. Baya ga haka, abin nan da kare ya sa harshe a ciki za ka zubar da shi, ba za ka yi amfani da shi ba. Kuna fahimtar wannan da kyau? Mutum zai zubar da shi ba zai amfani da shi ba. To sai ce idza walaga, wato shine alwalu, sanya harshen sai karkada ciki ko da bai sha ba. Annabi ya ce tagsiluhu saba'an, ku wanke har sau bakwai. Kaga ma'anar tagsiluhu fi al-amr, ku wanke shi har sau bakwai. Wa asiruhu thaminata bisra, wanki na takwas ku sanya masa, wato ainihin kasa a ciki. To a nan gurin da yace wa asiruhu thaminata, wato kenan ya nuna har sau nawa za a wanke kenan, takwas. Sannan na biyu ya nuna cewa a ina ne zai mu sanya kasa, a wankin farko ko a na karshe kenan, a na karshe, a wannan riwayar ya nuna na karshe kenan. Hadisin da zuciya ce ula wannan, amma ne yace wa asiruhu thaminata bitura, wanki na takwas ku sai ku sanya abin nan. To shine malamai ke cewa waɗannan hadisai ko waɗannan riwayoyi guda biyu, riwaya mai rinjaye al-mahfuz min al-hadith, abinda dai aka haddace daidai shine cewa wanki bakwai za a yi, kuma wanki na farko za a sanya kasa a ciki. Wanki bakwai za a yi, wanki na farko za a sanya kasa a ciki. Kun fahimta da kyau? Da zaran kare ya tsoma harshe a ciki, wannan hukunci ya riga ya zama dole kenan. Abinda karen ya tsoma sai a zubar da shi. To kaga anan gurin za mu ɗauki matsaloli da dama. Farko dai, yayin da kare ya sanya harshensa ko ya sha abu ko bai sha ba cikin dukkan wani abu na ruwa ya sanya harshensa ciki, to wannan ruwan gaba ɗayansa ya zama najasa. Tunda ko ya zama najasa, za mu yi alwala da shi? Za mu yi wanka da shi? Za mu zubar da wannan ruwa ne gaba ɗayansa. Tunda ko za mu zubar da, kaga ba zai ya zama najasa kenan. Kenan a nan gurin, yayin da kare tsoma rike cikin bokiti, ba ruwanmu da cewa wannan ruwan launinsa ko ɗanɗanansa ya canja ko bai canja ba, tsoma harshen kadai ya gadar da wannan ruwa ya zama najasa. A nan gurin ba a kallon canjawa ta fuskar launi ko ɗanɗano ko shaki. Saboda me? Saboda yawo na bakin kare, yawon da ke fita daga bakinsa ɗin nan najasa ce mughallaza. Najasa ce mai ƙarfi wadda ta ɗara sauran najasa, ta fi bawali, ta fi bayan gida tsantsarin najasa. Domin da bawali da bayan gida abinda aka ce kawai kawai kawanki, hoto ɗaya kawanki ya fita ya yi ba ce so bakwai ba, amma wannan so bakwai, kuma bakwai ɗin bai wadatar ba sai na farko ka sa kasa. Wannan ya nuna me kenan? Tahara ce mughallaza. Najasa ce kai mughallaza, najasa ce wadda take girmanta ya kai girma. Wanda sa ruwa kawai ba zai wadatar ba har sai ka sa so bakwai. So bakwai ba zai wadatar ba har sai ɗin na farko ka sa kasa. Wajen sanya kasan nan menene kaifiyarsa? Duk yadda kai yayi, in ma dai ka ɗebi ruwa ka sa cikin kasa ɗin don ka kwaba kasar, sannan ka ɗiba ka sa cikin bokitin ka dirza ka dirza ka dirza, wannan yayi. In ma kuma ka ɗebi kasar ka sa cikin bokiti sannan ka bita da ruwa ta yadda za ta san jika, sannan ka dirza ka dirza, duk wanda kai yayi, kai dai ka sanya kasa a wankin farko. To shi ne suke cewa idan na yi amfani da wani sinadari da ba kasa ba fa, in yi amfani da wani sinadari, wani chemical daga cikin ababen da ka iya fitar da datti, misali in yi amfani da farazon ko dukkan wani abin da za a fitar da datti, ko in samu soso da sabulu in sa, in samu omo in sa, in samu wani abu dai wanda zai iya fitar da datti ba kasa ba, ya halatta ko bai halatta ba? Zai zama a madadin kasa ko ba zai zama a madadinta ba? Maganganu guda biyu, waɗansu malamai suna ganin zai wadatar, kasa ɗin nan najasa take gudanarwa, in ka ture ta in ka amfani da shi shikenan. So ake aso ake dai izaratun najasa ɗin ake bukata a gusar da najasar ta kowace irin hanya. Amma ibn daqiq al-eid yake cewa ko alama sai ka sanya kasa, yadda nassin hadisin annabi ce a sanya kasa, yace idan muka bada certificate da lasisi na cewa wane ya sa sabulu wane ya sa farazon, za a wayi gari wata rana ba mai sanya kasa an rusa hadisin annabi da sabulu. Saboda haka lalle na tsaya kan kasa yadda annabi ce a sa kasa sallallahu alaihi wa sallam. Suka ce dukkan istinbati idza ada ala an-nass bil ibtal fa huwa mardud, kullu istinbatin ada ala al-istinbati ada ala an-nass bil ibtal fa huwa mardud. Dukkan wata ma'ana da zaka kalato ta wajen nassi, in wannan ma'anar zaka sa nan yau da gobe yau da gobe har amanta da nassin, to a jefar da wannan ma'anar a rike nassin. Kaga ko idan ka ce mutane duk abu mai kusa da shi kai amfani da jiki kenan ba sai kasa ba, me zai faru? Watan wata rana ma sai a zo jikokin jikokin mu ma sun manta da cewa kasa aka ce, saboda ga kayayyakin kusa da shi nan da yawa, farazon ne wane ne wane ne sai su ta amfani da shi. Kaga nassin hadisin kuma ya sha wahala, to sai a kyale waɗanda a rike nassin kasa za a sa. Kuma daga cikin likitoci musulmi na wannan zamani masu bincike sun gano cewa da fitar da datti da kasa ke yi ya fi dukkan wani dangin sinadarin fitar da datti. Duk abin da datti makalkale a jiki, ba abin da ke fitar da shi sama da ka sanya kasa da rairayi ka dirza ya fi fitar da shi sama da komai. Sannan kuma suka gano cewa lalle bakin kare ɗin nan yawansa yana ɗauke da waɗansu ƙwayoyin cuta waɗanda ake saurin ɗauka, sannan bayan haka waɗanda suke saurin yaɗuwa cikin jama'a, sannan bayan haka waɗanda suke alfattaka dandanan suke lalata jikin ɗan adam, wanda kafin a yi magani mutum ya aya abin nan. Ka kwatanta dukkan wanda kare shi za a yi idan an kyale shi zuwa wani lokaci, ai treatment ɗin da yake bukata kafin ya samu sauki yana da wahala sama da kowa. Saboda mai lokacin da ya cije ka yawun jikinsa ya haɗu da jinin ka, ai ka riga ka bin dafi ne wanda ya fi kowane irin dafi da ka sani, ko dafin maciji ne kawai na bakin kare ba. To kaga hikimar musulunci, wani addini kake da shi wanda ya wannan tanadin? amma ka duba arna turawa yadda suke, idan mutum ya rasa abin da zai dauko kare ya kwana da shi a gidansa, suna cin abinci a kwano ɗaya shi da kare, kaga ya zama dabba bai sani ba. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun in hum illa kal an'am bal hum adall sabila. Sai mutum ya tara dukiya mai tarin yawa, da ya rasa yadda zai da ita, sai ya je kotu kawai ya je a sadabi ka ce ko da ya mutu wannan dukiyar ta sabe wa karansa ko a bewa magensa. Kaga suna da dangantaka tsakanin shi da kare, shi yasa a bar masa gado. In hum illa kal an'am bal hum adall sabila, duk abinda Qur'ani ya faɗa sai ka ga ma'anarsa na bayyana yau da gobe a zahiri, kai ta mamakin yaya aka yi abin ke faruwa. To sai kuma malamai suke tattaunawa wane irin kare ne wannan, nassin ya shafi kowane kare ko kuma waɗansu karnukan banda wasu. Saboda addinin musulunci ya yi izini mutum ya ɗauki kare ya ajiye don karen ya yi masa gadi ko don ka yi farauta da karen. Kun bayyana nan da kyau? To idan ya zanto an baka izinin ɗaukan kare domin farauta ko don ya yi maka gadi, kamar yadda nassin hadisi ya nuna daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, to kaga wannan karen yana gidanka kenan, za a rinka mu'amala ta yau da gobe. Idan aka ce duk lokacin da ya sanya baki cikin bokiti ko wani abu sai an wanke so bakwai, to wannan sai ya zanto akwai ihraj, matsantawa ga shi wannan mai karen. Kullun kenan yana cikin wanke kwarya ko bokiti so nawa? So bakwai. Ulahun nabi turab. Wannan matsantawar kuma shari'a ta riga ta kore ta. Allah cewa ma ja'ala alaikum fid din min harajin millata abikum ibrahim yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Da haka sai waɗansu malamai suka ce duba da sauran dalilai da ke nuna cewa musulunci bai zo ba don ya matsanta, kuma in muka ce kowane ma'abucin kare da aka yi wa izinin ajiye kare gidansa don farauta irin ta musulunci ko don gadi, kowane ne dai kare ya sa masa baki cikin bakiti sai ya wanke so bakwai, to akwai matsantawar fa. Wannan matsantawa kuma an ce babu ita a addini. To tunda ko haka ne sai mu yi amfani da wannan, mu ɗauki wannan hadisin amul makhsus. Hadisi ne am amma dakhalahu at-taksis, duk wanda aka wa izinin ajiye kare gidansa wannan hukunci ban da shi. Haka suka ce, amma ka'ida wannan ba wani taksisi cikin wannan. Wannan ijtihadi ne na malamai. A ka'ida ba wani taksisi. Annabi ya ce idza wa nazal kalbu fi ina'i ahadikum, ya san kuna da shi a gida kenan, kuma ai ya san ba a ba ku izinin ku ajiye shi a gida ba sai da me? Sai da dalili guda biyu, ko ya maka gadi ko kai farauta. Yayin da ba gadi ba zai maka ba farauta ba, dama ai ba halatta ka ajiye a gida ballantana ya tsoma ma baki, ba haka bane ba? In dai ba gadi zai ma ba, ba farauta zai maka ba, ai bai ma halatta ka ajiye shi a gidanka ba ballantana ma har ya tsoma ma baki cikin bokitinka. A ce ma waɗanda Annabi yake magana su ne waɗanda aka yawa izini su riƙe, don su ne za su yi mu'amala da shi, su ne har kare zai samu damar ya tsoma musu baki a ciki. In ba haka ba, mai haɗa ka da shi? Kuma wannan ke nuna mana a ce kare cikin dabbobi yana cikin kaskantacciyar dabba, yana cikin dabba mai daraja ta ƙasa. Kuma nan gurin za ka gane munin da malami ke samun kansa a ciki in bai yi aiki da iliminsa ba, in bai kirayi mutane kan gaskiya ba, ta yadda Allah ya misalta shi da kare, ƙarshen ci ba yake nan. Famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas zalika masalul qaumi alladhina kadzabu bi ayatina faqasus alqasas la'allahum yatafakkarun. Dan shi kare saboda kaskancinsa, gashi idan ya sa baki ma cikin abu sai ya wanke su bakwai, wankin farko a takasa, saboda kaskancinsa kuma Annabi ma ya hana cin kudinsa, haramun ne ka kama kare ka sayar. Ko kai da aka ce ya halatta ka yi farauta, haramun ne ka saye shi, sai dai an baka shi kyauta shikenan, in ka tsunto a dajin Allah shikenan, sa kuɗi saya ya zama haramun. Annabi ya haramta cinikayyarsa. An gane ko? To don haka dai wannan shi ne amfanin kawo wannan hadisi cikin babu tahara, shi ne a ce kare idan ya tsoma baki cikin ruwa, wannan ruwa ya zama najisa, za a zubar da shi, sawa'un launinsa ya canja, ɗanɗanansa ya canja ko bai canja ba. Ba ruwanmu da canjawa ko rashin ta, tsoma baki kadai ya gadar da wannan ruwa ya zama najisa sai a zubar da shi, ba don komai ba, saboda yawon bakinsa na ɗauke da ƙwayoyin cuta masu illar gaske, don saboda haka dafi ne sai a yi maza a zubar da shi don a samu tsafta. Kaga komai namu na musulunci sai ga akwai tsafta a ciki. Sabanin wanda ba musulmi baya rabuwa da irin wannan koyarwa, baya rabauta da irin wannan koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam. الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حديثي نبقي عن حمران انكر قدق حمران مولى عثمان ابن عفان وان انتشن باوانين عثمان ابن عفان لفظ مولى انا انفاني دي شيء يارن جدا انا انفاني دي شيء ابن جدا انا انفاني دي شيء دان بفنك كمرتن وان ما هيتنك وان كان ما هيتنك don ana ce masa maula. Maula kuma yana daukan ma'anar mataimaki, annasir kenan. Zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa annal kafirina la maula lahu, yani Allah ta'ala nasiru allazina kafaru wal kuffar la nasira lahu. An karbo daga Humran maula Uthman ibn Affan, wanda bawa ne yantacce shi Humran din ga Uthman ibn Affan. Annahu ra'a Uthmana, shi Humran ya ga Uthman ibn Affan da'a bi wudu'in, yayi kira da a kawo masa ruwan alwala. Alwudu da yawa wawun fataha, ruwan alwala, inda za a yi dhamma a ce alwudu ya zama ita alwalar kanta, kamar da idan an ce at-tahur, abinda ake tsarki da shi, inda za a yi dhamma a ce at-tahur ya zama shi tsarkin kansa. Kun gane ko? Haka wannan babin yake. Fa'ul ala wazn fa'ul kenan ya zamanto ismun lil ala. Idan an ce fu'ul ala wazn fu'ul kuma ya zanto masdar ismun lil hadath kenan. Ka'ida ne a cikin dukan wannan babin haka yake. Uthman dan Affan da abi wudu'in, ya ce a kawo masa ruwan alwala, alwudu da yawa wawan fata kenan. Da aka kawo masa mai faru, fa afraga ala yadayhi min ina'in, sai ya karkato butan ruwan ko gwangwanin ruwan ala yadayhi kan hannayensa guda biyu. Min ina'ihi, daga cikin kokon da yake alwala din. Ma'ana, yayin da aka kawo ruwan, kofar abin na bude, ba za ka sa hannunka ba ciki ka ɗebo ruwan, sai dai kai me, ka karkato shi akan hannayensa guda biyu. Fa ghasalahuma thalatha marrat, ya wanke su sau uku. Kun ga kenan wajen alwala ake siffanta mana yadda za a yi. Thumma adkhala yaminahu fil wudu'i, bayan ya wanke hannayensa guda biyu sau uku, sai shigar da hannunsa na dama fil wudu'i, cikin ruwan alwala din. Thumma tamadmada wastanshaka wastansara, sannan sai ya kurkure bakinsa, sannan ya shaki ruwa, ya kuma fyace shi. Bai faɗi so nawa bane ba, a hadisin gaba za mu ga ko so nawa ne, dan hadisan wani na ƙarawa wani bayani. Bayan ya shaka ruwa ya kurkure baki, thumma ghasala wajhahu, sannan sai ya wanke fuskarsa salatan so uku, wa yadaihi ila almirfaqaini, sai kuma ya wanke hannayensa biyu zuwa mirfaq, gwiwar hannu nan kenan mirfaq, har so uku. Thumma masaha bi ra'sihi, sannan ya shafi kansa. Thumma ghasala kilt, bai faɗi yadda ya shafi kan ba, wani irin shafa, dukan kai ko wani bangare, hadisi na gaba shi ma zai kara bayani. Thumma ghasala kilta rijlaihi, sannan sai ya wanke kowace ɗaya cikin kafafunsa, ya fara da tsada masa na hagu salatan kowace so uku. Thumma qala, sannan sai ya ce ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na ga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa. Tawadda'a, yayi alwala nahwa wudu'i hadha, irin wannan alwalattawa. A wata riwayan cewa misla wudu'i hadha, daidai da wannan alwalar. Idan an ce nahwu kwatankwacin alwalar, ko da ba ita ba dai kusa da ita, amma idan an ce misl daidai wa daida da ita, ban kara ba ban rage ba kan abin da yayi. Shi yasa Ibn Hajar ke cewa nahwu din nan wanda yake dauka ma'anan at-tashabu la yadullu ala al-misliyya, anan gurin zamu dauke shi akan al-misliyya min babu majazihi, majazan lafzi kenan, misliyya sai tamaman, irin yadda ga annabi yayi haka yi ba kari ba rage. Wakala, bayan annabi yayi sai ya ce man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, wanda yayi alwala irin alwalan nan tawa, thumma salla rak'ataini, sannan ya salla rakawo'i guda biyu, la yuhaddisu fihi ma nafsuhu, bai yi zancen zuci ba cikin su, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Kalu badake, duk wanda yake son wannan ya tashi yayin yayi irin wannan alwalar ta annabi, yayi sallah raka'a biyu nafila, kar yayi zancen zuci na duniya sai dai abin da ya shafi lahira, wuta, aljanna, hisabi, sirati, kadai. Kar ka tuno kasuwa, kar ka tuno Fatauci, kar ka tuno Kwatano ko Lagos ko Abuja, sai dai kawai ka tuna lahira da me ke faruwa a can gurin. In kai wannan tun daga farkon sallah har ƙarshe baka tuna duniya ba sai lahira, annabi ya ce za ka gafarta ma abin da ya wuce na zunubanka. Kalu ba da kina. To wannan hadisi abin da yake korowa na da yawa, amma dai mu bi wancan hadisin na gaba sannan sai mu magana akan su gaba daya. Kun fahimta da kyau? Dan abin da wannan hadisin ya bari na gaba zai kawo mana. Al hadisu samin an Amr ibn Yahya al-Madini qala shahidtu Amr ibn Abi al-Hasan sa'ala Abdullah ibn Zayd an wudu'i an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam فدعا بتور مما فتوضع لهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكفأ على يديه من التور غسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات كنت قال عند بابا وانت حديثا واستنثر ثلاثا أتم بسيس أكبر نباء bi salati ghurfatin, wannan tana da fa'idar ta, thumma adkhala yadahu fit tawri fa ghasala wajhahu thalathan thumma adkhala yadayhi fa ghasalahuma marratayn ila al mirfaqayn thumma adkhala yadayhi fa masaha bihima ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahida thumma ghasala rijlayhi wa fi riwayatin bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta zaba bihima ila qafa ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر متفق عليه التور شبه الطرس إلى آخر الآية كما أولته الآية وامسحوا برؤوسكم an Amr ibn Yahya an karbi wannan hadisi daga wanda ake kira Amr ibn Yahya al-Madini ana bihi shi kuma ya ji daga babansa Yahya din kale shi shahidtu Amr ibn Abi al-Hasan naga Amr ibn Abi al-Hasan sala Abdullah ibn Zayd ya tambaye Abdullah ibn Zayd wato mutumin nan da yayi mafarki dangane da hadisin da yake koyi da lafuzin kiran sallah sala Abdullah ibn Zayd في أمر بن أبي الحسن ياتم بي عبد الله بن زيد أن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دن دن دعال والرأى النبي يتي كيني صحابي كوكو كلايدا النبي دسو منين يايا النبي الولا كوياما نبغن يايي عبد الله بن زيد فدعا بتور مما سيتي أكاومة كوكو دلوا تكي تور كينو كوكو نزب الروا كوكو نغني زيد وكما أنا تور duk abin da ake zuba ruwa dan alwala ko wanka taur ya fi da ciki taur da yake ne al'ina fa da'a bi taurin min ba sai ya kawo masa koko da ruwa fa tawadda'a lahum wudu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi musu alwala irin yadda annabi ke alwala yaya ne irin annabi yadda annabi ke alwala wato sahabbai da iya magana take sai su kawo abu dunkule, sai su kawo shi filla-filla. Yace fatawadda bihim wudu annabi sallallahu alaihi wasallam, sai musu irin alwalar annabi, kaga ne ya bamu ita a dunkule. To sai yazo zai bamu labarin filla-filla, yaya alwalar annabi, fa akfa ala yadayhi min at-tawri, sai ya karkato da wannan kokon ruwa din kan hannayensa. Fa ghasala yadayhi salatan, sai ya wanke hannayensa sau uku. Bayanin da naman da rakali ba muku da zama na ce sai mun zo nan gurin, yaya ne wanke hannaye sau uku? Idan ka zo ka karkato da gwangwanin ruwan, ka zuba ruwa a hannunka, sai ka wanke hannaye haka gaba ɗaya, sai a haɗe da juna sau uku. To ɗaya haka, kaga ɗaya kenan, sai ka sake karkatowa ka zubo ruwan, sai kuma ka sake haɗa su ka tuɗa haka gaba ɗaya, biyu kenan, ka sake karkatowa ka zuba ka wanke su haka gaba ɗaya suna haɗe, nawa kenan? Uku. Haka ake yi a sunna. Ba wai ka wanke wannan sau uku ba, ka zo kuma ka wanke wannan sau uku ba, haka annabi ba. A ga tun daga nan za mu fara gyara alwala kenan. Dai idan kai wannan sau uku, kai wannan sau uku, nawa kai? Shida. Annabi uku yi, kai ka kara uku. Dan gashi nassun hadisin, ku kalli hadisin. Gashi a hannunku, kaga kowa zai iya jan biro karkashin sa, ya underline. Ba akfa ala yadayhi min at-tawri. Fagasala yadaihi salatan, gasala yadaihi bazihi mama albab kenan, sai wanke hannayensa a haɗe da juna salatan su uku. Bai ce ba gasala yadaihi limuna salatan al-yusra salatan, ya zama shine kenan, a yadaihi ma ba su uku. Kun fahimci wannan? Bayan ya wanke su uku mai zai, yanzu bai riga koma hannunsa cikin ruwan ba, sai da ya wanke hannayensa su uku. Thumma adkhala yadahu fi at-tawri, sannan sai ya shigar da hannunsa na dama cikin wannan koko. Fa madmada, da ya ɗebo ruwa, fa madmada sai ya kurkure bakinsa, wastan shi ka yi shaƙa, wastan sara kuma ya satar, salatan so nawa, so uku, sai ya ce bi salati gurfatin, da kamfata uku. Yaya ake yi kenan? Idan ka sa hannun dama ka ɗebo ruwan da ke haka, sai ka gumtsa da bakinka daidai wanda za a kurkure bakinka, ka karkata ka zubar, sauran da ya rage sai ka shaƙa. Idan ka shaƙa sai ka sace ɗaya kenan, sai ka sake ɗebowa, rabi ka gumtsa ka jefar, rabin kuma ka shaƙa ka sace biyu kenan, ka sake haka, ya zauna kenan uku, shine sunna. Amma ba wai ka ɗebo ka kurkure bakinka sau uku, ka sake ɗebowa ka shaƙa ka sace sau uku, ya zama shi da kai, annabi uku yayi. Shine abin da ake kira al-fasl wal wasl. Shin annabi fasala bainahuma ko wasala bainahuma? Hal wasala bainal madmadati wal istinshaq aw fasala bainahuma? Shine Ibn al-Qayyim ke cewa duk wanda ya ruwaito alwala daga annabi, to annabi yayi wasl ne bai yi fasl ba. Duk wanda ya ga alwalar annabi haka suka ruwaito. Sahabban da suka ruwaito, sahabbai goma suka ruwaito hadisin alwala. Ba wanda ya ce annabi ya kurkure baki sau uku daban, sannan shaƙar ruwa da tatarwa sau uku daban. Kuma shi abin da ake kira da kurkure baki a tamadmut a larabci, mu rinka bin kalmomin yadda suke a larabci, saboda lokaci ha'intar kalmomin larabci wajen fassara sai ya sa mu kasa fahimtar abin da yake. Da yawan mu sukan ɗauka kurkure baki ɗin shine sanya ɗan ya zakadirza, wannan ba shine kurkure baki ba. Kurkure baki shine ka sanya ruwa a bakinka ka gumsa ɗin nan, ka karkaɗa shi ka zubar. Amma sanya ɗan ka dirza, wannan sunan shi astiwak. Shi wancan itacen ba shi ne aswak ɗin ba, dirzawar shi ne aswak. To shi yasa sai aswak ɗin ana yin shi ko da ababe guda uku. Abu na farko ka sami itace, wannan itacen kowane iri ne, in ka gurza ka gurza inda ya fitar da datti yayi. Abu na biyu tsumma, tun banda itace. Abu na uku ɗan yatsanka, ko da ba tsumma ba itace, duk wanda kai da shi sunansa aswak. Sanya ruwa ka fatarwa ka jujjuya shi imrar, dan abin da ake nufi da tamarmus shine imrarul ma'i fil fami, wato gudanar da ruwa a baki ya kai ya kawo, yadda dai mutum ke kurkurewa ya zubar, ko ya sa dan ya tsako bai sa ba. To a ce kenan, shine idan ka ɗebo ruwan da hannun dama ka mai da muka, sai ka gumtsi rabi da bakinka, sai ya karkaɗa cikin baki ka zubar, wannan rabin na idan ka shaƙa sai ka sace ɗaya kenan, sai ka sake ɗebowa, rabin ka gumtsa ka jefar, rabin kuma ka shaƙa ka sace biyu kenan, ka sake haka, ya zama kenan uku, shine sunna. Amma ba wai ka ɗebo ka kurkure bakinka sau uku, ka sake ɗebowa ka shaƙa ka sace sau uku, ya zama shi da kai, annabi uku yayi. Shine abin da ake kira al-fasl wal wasl. Shin annabi fasala bainahuma ko wasala bainahuma? hal wasala bainal madmadati wal istinshaq aw fasala bainahuma, shine Ibn al-Qayyim ke cewa duk wanda ya ruwaito alwala daga annabi to annabi yayi wasul ne bai fasal ba, duk wanda ya ga alwalar annabi haka suka ruwaito. Sahabban da duk suka ruwaito, sahabbai goma suka ruwaito hadisin alwala, ba wanda ya ce annabi ya kulkure baki so uku daban sannan shaka ruwa da tatarwa so uku daban. Kuma shi abin da ake kira da kulkure baki at-tamadmut a larabci, mu rinka bin
sannan kuma inda mazin ya nan ya taba dole ya wanke shi, na'am, ya wanke da taba jikin ka sai ka wanke, na'am.
Wannan kuma saboda ila abin da suke nuna wa wanda suke daukar ila tufidul ghaya, wato kenan da ka zo nan din ya radatar, wanda suke nufin ita zaya din ita ma dakhilatun fi ma wasalat ilayhi dole kenan har nan gudu. Wanda shine magana da Imam Malik, wanda kuma yake magana wafi inganci, mutum zai shigar da guwar hannun ne, ba wai da yazo nan ya tsaya ba sai ya shigar da guwar hannun cikin wanki ta shirki dama da haku koyi. Thumma adkhala yadayhi, sannan sai ya shigar da hannayensa, ya shigar da hannayensa biyu, fa masa bihi ma ra'sahu, ya tafi kansa da wannan hannayen nasa, fa aqbala bihi ma wa adbara, yayi gaba da su yayi baya da su, marratan wahidatan, so daya. Me yake nufi? Wato kenan da ya tashi shafar kai, ruwan da zai shafi kai da shi haka ya sa hannunsa gaba ɗaya cikin kokon da yake a rabe da shi, ko kai ko da ya jika hannun sai ya fito da hannun, tunda ba ɗaya ruwan zai ba da haka ya jika hannun kawai ya fito da shi, sai ya shafi kansa da shi. To ya ce fa aqbala bihima, sai ya yi gaba da su, wa adbara, ya yi baya da su, marratan so daya, wato gaba da bayan duk suna so daya. To nan gurin shi ne suke tsaya menene abin da ya fara ya ce, tun da ya ce fa aqbala, idan an ce aqbala wato haka yayi kenan, wa adbara kuma yayi haka kenan yayi baya. To shi ne suke safani wanne mutum zai cikin alwala. Nassun hadisi ya nuna gaba aka fara yi sannan aka yi mai sannan aka yi baya, yace ko marratan wahidatan so daya. To wannan shi ma ba za mu fahimce shi ba sai a can ga wata riwaya ta gaba za ta warware mana me yake nufi da shi. Yanzu dai mutane kan ya shafi kai so daya, sun maghasala rijilaihi, sannan sai wanke kafafunsa. To nan wajen wanke kafafun bai faɗa mana ko so nawa ba, shi ma a wata riwaya da zai nuna so uku ne ya wanke su, wato wannan so uku wannan so uku. To wasi riwayatin, a wata riwayar hadisi, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihima ila kafafu, ya fara da muqaddam ra'sihi magabacin kansa daga nan gurin kenan, in daga nan kan goshi daidai inda gashi ke fitowa, haka yayi da hannayen guda biyu, an gane ku, hatta zahaba bihima, ya tafi da hannayen guda biyu ila kafahu zuwa kiyarsa can kasa kenan haka, thumma raddahuma, sannan ya dawo da hannayen, hatta raja'a, har ya dawo da su illa makanin nazi bada aminu zuwa inda ya fara. Wato wannan tana fasara mana wata kenan. To amma hatan fa aqbala wa adbara, me ke nuna ya? Shine suke cewa fa aqbala wa adbara, ma'anansa adbara ka aqbala, sai dai an yi akafi bil wawi, li'anna al aqfa bil wawi la yaktadi tartib wa innama yadullu ala mutlaqal jam'i. Wannan hadisin na dazu baya nuna daga nan ya fara, daga farko ko daga karshe, ya ji nuna abu guda biyu, ya yi gaba ya yi baya, amma daga ina ya fara ba mu sani ba. Sai da muka zo wannan riwayar sai ta ce bada'a bi muqaddami ra'si, sai ta zanto ita ce fassara wacce, kun gane wannan da kyau, wannan ita ce ke fassara wacce riwayar, ba dan wannan bada ba za a fahimci wacce ba. Idan wani ta amma mun fahimci fa aqbala gaba ya fara yi wa adbara sannan ya yi baya, sai mu ce to ai wawun ya ce fa aqbala wa adbara, da sun ma adbara ya ce da larabcin ka yayi, amma tun da ya ce wa alwawu tadullu ala mutlaqal jam'i la taqtadi tartibu, ba ta nuna wannan aka fara yi sannan wannan, tana nuna da an yi abin guda biyu, amma ba a fahimci wanda ya fara ba, sai mun zo nan riwaya sannan sai mu ga wannan aka fara, tun da gashi ya fito da abin a zahiri duk gwalanci mutum zai fahimta, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihima, hannayen da ya tafi da su ila kafahu zuwa can karshen kiyinsa, thumma raddahuma, sannan ya dawo da su, hatta raja'a ila makanin da bada minhu. Wa fi riwayatin, a wata riwaya yace atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shi wannan Abdullah ibn Zayd yace annabi ya zo mana, fa akhrajna lahu ma'an, sai muka fito masa da ruwa, fi taurin, cikin wani mazubi, min sufurin, wanda aka yi shi da tagulla,
wannan ne ke nuna wa tagulla wani ma'adani ne mai tsada. Gashi kuma an kawo wa annabi ruwan alwala a ciki ya karɓa ya yi alwala, sai wannan ya nuna halattar yin amfani da irin wannan mazubin da bai halatta ba da annabi bai amfani da shi. Shi yasa sai ambaci sunan abin da aka yi mazubin da shi, don ya nuna tagulla abu ne ma'adani da ake haƙowa daga ƙasa mai ƙima. To hukuncinsu da dinari ɗaya ne, a'a, don annabi ya hana mu sha daga cikin kokon zinari ko mu ci abinci a cikin faranti ko tangaran na zinariya. Yace domin wannan na kafirai ne a nan gidan duniya, ko kuma shi ne naku a lahira gobe kiyama. To sai Shafi'i ya fahimci cewa tunda ya hana ci da sha a cikin kokon zinari da na azurfa, ya hana kuma cin abinci a cikin tangaran din zinari ko na azurfa, to wannan ya nuna ba za mu zuba ruwa a cikin ma mu yi alwala ba, sai mu ɗauki hatta dukkan isti'mal ko baki da sha, shi ma ba za a yi ba kenan. An gane ku? To don kuma shi wannan sahabi ya nuna mana tagulla ba ta cikin zinari da azurfa, sai ce sai muka fito masa da ruwa cikin gwangwani na azurfa na tagulla sai yi alwala da shi. Wannan kuma ta fa'ida ce daban wanda ba ta shafa aikin alwala ba, ta shafi mazubin da za a zuba ruwan da za a yi alwala a ciki. Ina fata kun fahimci wannan kyau. To kaga kenan, idan muka tattara wannan gaba daya da wannan hadisin da wancan, sai ya nuna mana ga yadda alwalar annabi sallallahu alaihi wa sallama take a fahimci. To wannan shafar kai da aka yi maganar su ɗazu, shafar kai mai hukuncinsa wajibi cikin alwala, tunda ba taɓa ganin annabi ya alwala ba tare da ya shafi kai ba. Sannan Allah ya yi umarni da ya ce famsahu bi ru'usikum, ku shafi kawunanku. To sai suka yi saɓani, shin shafar dukkanin kai ne ko an ka shafi wani ɓangare banda wani ɓangare ya wadatar? Waɗansu daga cikin malamai suka ce sai ka shafi kai gaba ɗaya. Wannan shine ra'ayin Imam Malik ibn Anas da Imam Muhammad ibn Hanbal. Suka ce kowane ɓangare ka shafa ya yi, Shafi'i da Imam Abu Hanifa kenan da sauran waɗansu malamai. To duk wannan rikicin akan ba da ke cikin faɗin Allah ta'ala famsahu bi ru'usikum, baɗin nan bi ru'usikum, ku shafi kawunanku. Baɗin nan littaba'i ce ko lil ilsaq, waɗanda suka ce ba littaba'i ce ma'ana ku shafi wani ɓangare na kanku kenan ko ba duka ba. A ra'ayinsu su kawai idan ka zo alwala ko da ɗibar ruwan kai ka taɓa da hannun dama kawai ka ɗanyi haka da kanka shi kenan ya wadatar. Waɗansu ma suka ce ko da ɗan yatsa uku kai haka ka zo ma kai haka shi kenan ya wadatar. Waɗansu suka ce kai mafi ƙaranci ka taɓa gashi uku a kanka ya wadatar. To amma magana mafi inganci shi ne sai ka shafa kai gaba ɗayansa. Don baɗin da ke cikin wannan nassin aya lil ilsaq wamsahu bi ru'usikum, ma'ana ku shafi dukkanin kawunanku. Sai aka ce me ake nufi da kai? Suka ce inda duk gashi ke fitowa, duk inda a al'adance gashi ke fitowa a wajen, ko da yanzu babu shi saboda sanko, ko saboda mutum na da mai kero a ka, ko saboda mutum na da tabo a ka, ko yana da kona a ka, ba gashi wajen, amma a al'adance gashi na fitowa, to sai ka shafa wajen. Tunda ba gashin ake so ka taɓa ba, kan da haka ko da ka gashi kenan za ka yi shafar kai. Sabanin da suke ganin gashi ake taɓa, in ba gashi ba za ka taɓa ba kenan. An fahimta ko? Da sauran waɗansu man ganin wasiya wanda ba wannan ba lokacinsu ba ne ba, zance mafi inganci dole kai tafi dukan kai. To amma malaman da suka ce wani ɓangare ake shafa na kai ba dukan kai ba, menene hanzarinsu ko hujjarsu? Suka ce akwai hadisi ingantacce wanda ke nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama bai shafi kai gaba ɗaya ba, masaha alal imamati wan nafiya, ya shafi imama wato rawanin kansa, wan nafiya da kuma nafiya. Nafiya shine gashin da ke nan kan goshi, zanko kenan, ya shafe shi. To da shafar kai ne gaba ɗaya kuwa da sai annabi cire lawanin ya shafi kai ko kuma abin da sauransu. Amma tunda ya shafi nafiya wani ɓangare na gashi kuma ya shafi sauran a kan rawani, ya nuna shafar kai gaba ɗaya ba dole ba ne ba. Wannan shine hujjarsu. Amma su Imam Malik ibn Anas kuma suna da hanzari, su sun ce shafar kai dole ne. To amma shafar kai ɗin hukuncinsa na canjawa idan kai da rawani. Idan kanka da rawani kuma ya kasance ɗaurin rawanin da kai ya ɗaure dukkan inda gashi yake jikin kai, ya rufe nasiya, ya rufe ko'ina, ka yi ƙatar rawani wanda ya rufe ko'ina. To idan ka zo shari'a ba ta tilasta maka tuɓe rawani don ka shafi kai, yadda aka halatta maka shafa akan huffi ko safa kamar yadda muka yi maganar sajiya, to ya halatta kuma yanzu kai shafa akan mai? rawani ba sai ka cire kanka ba. Amma idan ba rawani bane a kanka kan ba komai ko kuma da hula, kaga hula zaka iya cirewa ka ka shafi kanka ba wani wahala, nan ya zama tilas ka cire hula ka shafi kanka ko ka shafi kanka yayin da babu hula a cikin wannan ya zama dole. Amma inda rawani shari'a ta maka rangwame ka iya shafa akan mai akan rawani. Idan ko mutum ɗaurin rawanin da ya bai rufe kansa gaba ɗaya ba, ya rufe nan wajen bayansa amma daga nan goshinsa gashi ya fito, to a lokacin nan sai ya zanto abinda yake wajibi a kanka shafar gashin da ya fito tare da rawanin. Dole ka shafi gashin da rawanin, annasu ya wal imama da dole sai ka shafa a kansu. A shekara nan gurin sai mu ce alaƙar shafar kai cikin alwala nau'ikan shafar kai nau'i ne iri uku. Nau'i na farko shafar kai dole gaba ɗayansa, kamar yadda muka faɗi sunta ka fara daga nan dama da hannunka guda biyu, hannunka na dama daga nan gefen dama na hagu daga nan gurin ka haɗe yatsunsa daga nan sama, wato ainihin kuma babban ɗan yatsunka na dama yana kan kunnen dama, wannan na kan kunnen nan gurin, ka fara ka tafi har ka je baya sannan ka dawo da shi. Wannan shine wajibi a kanka yayin da ba hula a kanka ko kuma akwai hula, ba dai rawani ne kai ba. In ko kai rawani ya halatta kai tafi a kan rawani, in dai rawanin da kai ya zo yana da wani gashi na nasiya na zankonka, to ya zama dole kenan wato ka shafi rawanin tare da wannan zankon, ya zama safa kana nan kenan kalahu. Wannan dukkan su tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai zanto shafa alal imama wa alal nasiya ruksani, shafa alal imamati wa da ruksani, shafa akan kai gaba ɗayansa wajibi ne yayin da babu rawani a kai. Kun fahimta nan da kyau? Kowanne kuma dai gaba da baya haka zaka yi, zaka fara yin baya sannan ka dawo da ci gaba, ba da muqaddama za su yi sannan ya dawo da kan hannayensa zuwa ci gaba da. To wannan shafar kai dole ne saboda Allah ya umarni da shi, sannan kuma da kurkure baki da shaƙar ruwa da tacewa shi ma dole ne saboda manzon Allah ya umarni da shi cikin hadisi, kuma a cikin duk alwalan ta kai. Kuma tun jiya kamar yadda muka faɗa, hanci din nan da baki suna shiga cikin mai fuska, wanda wanke fuska dole ne da nassin Qur'ani, faqsilu wujuhakum, ku wanke fuskar ku. Larabawa suka ce kuma abinda ake kira da alwajahu a larabci, dukkan kamus din duniya na larabci ka duba, abinda ake kira alwajahu shine ma tuwajihu wal insan, abinda da ka kalli mutum za ka ga shine yake fuskantar ka da shi a kansa, duk abinda kuke fada fuska da shi shine ne alwajahu. To ka ga ai baki ne tunda ba da nan gefe yake ba, kaga shi yasa kunne ba wajahu bane ba. Dan saboda ne lokacin da kake kallon mutane kunnan ba kallon ka yake bai can yake kallo, kunnan da muna kallon na bana hagu yana kallon hagu, amma ka ga da hanci da baki kuma duk kallon ka suke, to su ne ake kira alwajahu a larabci, abinda yake fuskantar mai kallo lokacin da ya fuskanci shi. Kun bai tsona da kyau? Sannan kuma wannan uku uku da ke cikin wannan hadisi cewa ka wanke hannaye so uku, wanke kafa so uku, wanke menene so uku 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 din nan da aka yi bayani, wannan shine kamalan alwala. In ka wanke so ɗaiɗai yayi, in ka wanke so biyu yayi, wato so ɗaiɗai ja'izi ne, so biyu ja'izi ne, uku uku ja'izi, shi ma haka ja'izi ne, shine dai ƙarshen kamala. In ka ƙara na hudu kuma ya zama bid'a, ba za ka ƙara na hudu ba. An gane ku? Shi yasa sai Bukhari yayi babi akan su duka, yace babun alwudu marratan marratan, da ya gaba babun alwudu marratan marratan, da ya gaba babun alwudu salatan salatan. Haka Imam al-Bukhari yayi babuka guda uku a jere da juna ta san kitabul wudu'i a sahih al-Bukhari, dan yanzu duka guda biyu guda daya biyu uku nan duk wanda kai cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam daidai ne. Shafar kunne, kunne yana cikin kai. Jazakallahu khairan, tambaya ce mai muhimmanci. Ba mu ce wannan hadisin ba sai ba yan maganar kunne ba, saboda me? Saboda akwai hadisi da yake cewa al-udhunani min ar-ra'si, kunnuwa suna cikin kai. Kunnuwa suna cikin kai. Da aya ta ce fantahu bi ru'usikum, ku jafi me? Kanku, har da me cikin gina, har kunne take ne. Dan annabi ya fassara mana wannan ru'us din, yace kunne na cikin ra'as din da aka ce a safa. Sai malamai suka ce karkashin nan za mu dauki fa'ida guda biyu. Fa'ida ta farko, a ce yadda shafar kai yake wajibi, shafar kunne ma cikin walami ne wajibi. Sannan kuma ruwan da ka amfani da shi wajen shafar kai kuma da shi ne za ka yi za ka shafi kunne ba sai ka taɓa wani ba, ta jididu ma ila kuma din nan ba da asliya sunna. Dan annabi ya ce al-udunani min ar-ra's. To kada nan gure idan muka bi sunnar annabi sai mu dafara lan alwala, na farko wanke fuska na ciki, da farko dai niyya, na biyu wanke fuska, ba haka bane ba? A wanke hannaye zuwa gwiwar hannu ba haka bane ba? Shafar kai, shafar idan muka ce shafar kai kunne ya shiga ciki ba sai mun maimaita shi ba, da an ce kai ka fahimta cikin kwakwalwarka cewa kunne ya shiga ciki, tunda ni bai ce al'uzunani min ar-ra's, hadisi ne kuma kusan mutawatir ko wani abu makamancin haka, to shikenan al'uzunani min ar-ra's, a kaga kunne ya shiga ciki. Sannan sai me kuma? Kurkure baki da shakar ruwa, duk su ma menene? Yanzu mun samu guda nawa? A'a, niyya, wanke fuska, wanke hannaye zuwa gwiwar hannu, shafar kai don waiwarewa, shafar kunne, amma mun ɗauka ɗaya ne sun zama hudu, wanke ƙafafu har zuwa ina? Aha, idan sawu. To sai me kuma? Kurkure baki, baki da baki nan? To shaƙar ruwa da fashewa, wannan duk abu ɗaya ne, mu ɗauke shi nawa kenan? Bakwai kenan. To shikenan, a al-muwalat, jerantawa wanda muke ɗaukar shi a matsayin sunna, menene jerantawa? Lalle sai ka yi niyya sannan ka wanke hannu, lalle sai ka wanke hannu sannan ka kurkure baki, sai ka kurkure baki sannan ka wanke mai fuska, sai ka wanke fuska ne sannan ka yi wannan tartibi kenan, ka nike son ce tartib, tartibi din nan cewa wannan ake fara yi sannan wannan sannan wannan, meye matsayinsa? Shi ma wajibi ne cikin alwala, kaga shi kuma alayhi muna san shi a cikin sunna ne kenan, dan tartibul fara'id shi kuma sunna ne, amma wajibi ne dole ne saboda nasin Qur'ani haka ya kawo su, ko ba taɓa samun annabi ya kaitare ɗaya kafin ɗaya ba, haka yake yin su a jere cikin dukkan aikinsa, abinda annabi ya dimanta kuma ya zama wajibi kenan, abinda annabi ya dimance shi yau da gobe ya zama wajibi kenan, sai dole in an samu wata tarina da ta fitar da shi daga wajibi, da haka wannan tartibin shi ma dole ne. Kun fahimta da kyau? Idan ka ce ba dole bane ba, ma'ana kana nufin yanzu kawai sai mutum ya zo alwala, kafin ya yi komai sai wanke kafafunsa, sannan ya koma wanke hannu, sannan sai zo kuma wanke hannaye zuwa gwiwar hannu, sannan ya koma kurkure baki, alwalarsa ta yi, wanda suka ce suna ya kaga alwalarsa ta yi, amma tunda wajibi ne a yadda muka fahimta koyarwar annabi, kaga duk wanda ya wannan shi ma ya san bai alwala da dai. To amma al-fawru da ad-dalk da muke sa cikin wajibi, al-fawru shine yin alwala a lokaci guda cikin sauri ɗaya, ba wa ana nufin mutum ya yi gudu ba, ko su malikiya ba suna nufin alfawru kai maza ka fara kai maza kai maza ka kare, ba haka yake nufi ba, ana nufin kana gama wannan gaba ka shiga waccan ba tare da jinkiri ba, kana gama ka shiga wannan, kana gama ka shiga wannan har ka kare gaba ɗaya, shi ake nufi. To wannan meye matsayinsa, wajibi ko ba wajibi ba? An taɓa samun waɗansu daga cikin sahabbai suna cikin alwala sai ruwa ya ƙare musu, sai ya tafi neman ruwa da yaje ya samu ruwa inda yake, sai ya ci gaba daga inda ya bari ta zo, ya faro ta daga farko ba. Akwai asarin na sahabar suke nuna haka, da sun ɗauki fawr ɗinnan a matsayin tilas, ya fara alwala ya zo wajen wanke fuska sai ruwa ya ƙare, daga nan inda kake sai ka tashi ka je ka neman ruwa, idan ka dawo me za ka yi kenan? Sai ka faro daga farko, tunda alfawr wajibi ne ko farilla ne, fawr kuma shine yin alwala gaba ɗaya a cikin gudanarwa ɗaya. To amma tun da ya ci gaba daga inda ya tsaya, yana alfawar a wurinsa ba menene ba? Ba wajibi bane ba. Addaiku kuma suna cewa wajibi ne, suka ce domin musamman ghasl dole sai akwai dalka a ciki, sannan ya zama al-ghaslu, zuwa ruwa kadai ba tare da gurzawa ba ya zama wajibi, amma ba ya zama al-ghaslu kai, amma a zance mafi inganci zuba ruwa kadai, ko da baka cuɗa ba shi kuma ka riga ka biya ba, ka riga ka biya abin da ake binka. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, yace at-tawru shibhu at-tas, abinda yake nufi da at-tawru wato wani abu ne da ya kama da at-tas, at-tas shine mazubin ruwa shi ma kaman kasko, sukan ce at-tas yana nufin kasko, an gane ko? Kama awwalatul aya, kamar yadda aya ta fassara. Al-hadisu at-tasi, hadisi na tara, an Aisha radiyallahu anhuma, wato mun kusa tsayawa kenan, عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله ان كما حديث دغا عائشه الله تكار دا غريتا تتي كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذا الله تعالى من تي الله ثبت غريتا يا كسنتي يوجبه التيمم قال وعد دامنا برجي شي في تنعله وذن سنه تكلمنسا وترجله كوتاجي غاشن كانسا وطهوره ko sarkinsa abinda take nufin sarki alwala ko wanka annabi na son ya fara da bangaren dama sama daga bangaren hagu sallallahu alaihi wasallam wa fi sha'anihi kullihi haka cikin dukkanin sha'aninsa sallallahu alaihi wasallam wato sunna ce yanzu ka fita daga masallaci zaka sa takalmi ka fara sa kafar dama sannan ta hagu idan zaka sanya takalminka haka idan annabi zai taje gashin kansa ko zai taje gashin gemunsa yakan fara daga bangaren dama sannan bangaren hagu sallallahu alaihi wa sallam haka yake cikin wanka yakan fara da dama sannan hagu cikin sarki sai yace wa fi sha'anihi kullihi haka cikin dukkanin sha'aninsa to amma anan gurin malamai na tattaunawa suka ce cewa cikin dukkanin sha'aninsa wannan shine mafi rinjayen faruwa amma in ba haka ba akwai abubuwan da annabi ke fara su da hagu an fahimta ku kamar shigaban daki idan annabi zai shiga banɗaki yana fara shiga da kafa da kafar hagu wannan shine abin da ya tabbata a sunna kaga wannan ya zama khilaful asl kenan khilafin gabatar da dukkan dama cikin abu fitowa daga masallaci ko da yake ba hadisi ya nasanta ba a nasi kare haka bai zai daga nan istihadi ne malamai suka cewa dai a fara daga ina hagu amma yanzu a shiga masallaci da ma in za a fito fa daga hagu suka ce abin da dai muka fahimta shine duk cikin al'amura na shari'a ko ababan da suka shafi ado ko ababan da suka shafi karamci to annabi na farawa da dama amma duk abin da ya shafi gusar da najasa to annabi kuma na yi da hagu ne gusar da najasa gusar da dafi na yi da mai hagu amma idan abu ne zai yi wa wani karamci zai yi kyauta zai bayar zai karfa zai yi ado kamar zai sanya tufafinsa to ɗan wando ne ma ka fara sa kafar dama sannan ta hagu in ma riga ce hannun dama ya fara shiga sannan na hagu dan wannan shi da abin da yafi dacewa kai haka in wani abu ne zaka raba wa mutane nan ga wani a dama nan ga wani a hagu fara ba na dama sannan na hagu hannu zaka bayar a gaisa mutane guda biyu ga daya gabanka a damanka daya a hagun dinka fara ba na dama sannan na hagu wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam daidai da ruwa aka kawo annabi sa nan gefansa dama ga samari su abdullahi dan abbas waye waye da sauransu nan gefansa na hagu ga dattijai su abubakar annabi ya sa ya rage kuma ya san sahabbai na bukatan sauran ruwansa saboda tabarruki da abinda annabi ya rage kun gane ku to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli dama ya ga matasa ne ya kalli hagu ya ga dattije ne sai ke ta to yaya matasa ku yafe haƙƙin ku mana in bai wa dattije daga hagu su fara ga kafin ba su abdullahi da abinda sai ni kan barin yafe ba wannan abin mai albarka lallai sai ni na fara ta kafin wani sannan ciki za ciki sai annabi ya fara ba shi sallallahu alaihi wato majalisin annabi idan mutum na shiga cikinsu zai ta ɗaukan darasi mai tarin yawa rayuwa a kan sunna ba abin da ya fi ta daɗi cikin kwanciyar hankali kaga dai da tijai suna da nauyinsa da annabi yake kallo to amma duk da haka tun da dama ake farawa sai ya nemi izininsu kafin ya wanke wanda da san ba zai da an yi su kuma inda wani abu ne na duniya ba tabarruki ake nema ba da sun fifita da tijai ɗin amma tun da tabarruki ne sai suka fifita kansu kafin su fifita ne shine daga nan wurin malaman usul malaman qawaidul fiqhiyya suka dauki ka'idar cewa la isara fi sa'a la ba Allah ta bawo yusuruna ala anfusihim walau kana to wannan isar din ka fifita dan uwanka akan kanka wannan shi sahabbai suka gada mutanen Madina su fifita yan uwansu sama da su kana jin yunwa an baka abinci sai ga dan uwanka da jin yunwa sai ka fifita garisi ya fara fi sama da kai da wannan suka yi fice Allah madaukakin sarki ya rubuta tarihinsa cikin Qur'ani ya zama abin karantawa ila yawmul qiyama to wannan fifita dan uwanka da zaka yi shin cikin kowane abu ne sai malamai suka ce ba cikin kowane abu ba in abu na duniya ne sai ka fifita shi sama da kanka in abu na neman lada ne ka fifita kanka sama da shi ina ba ta fahimta an zo sahun gaba za a shiga ga ka ga wani dattijo zai shiga sahun gaba to anan gurin ba ce a bismillah ana na bismillah a bismillah ba wani nan kawai ka shige saboda menene a wannan tsawon gaban fara ya ce sama da na biyu to dan me zaka fifita wani da wannan fallar sama da kai amma an kawo ruwa kana jin kishirwa wannan na jin kishirwa bismillah suka ce a fara da wani da bismillah an kawo abinci ana jin yunwa kai ma kana jin yunwa dan uwanka da je ka fifita shi akan ka wannan kana da lada mai yawa amma a cikin babin da'a ba la isara tifa'at ku riƙe wannan matsayin ka'ida duk babin da'a babu isari an fahimta ku kowa zai kokarin ya riga yi ne kawai wani ba zai yadda ba wani riga shi kowa yana rigingine ne sai da annabi ce da kun san abin da ke cikin tsawon gaba da kiran sallah da sai ya yi kuri'a ba za ku yadda ba kullum mutum ɗaya na tsawon gaba an gane wannan da kyau da haka dai wannan hadisi abinda yake nunawa kasancewar annabi da zifi ta dama cikin dukkanin al'amuransa wannan cikin al'amuran da suka shafi karamci ko suka shafi halayya na gari amma cikin duk abinda ya shafi ba karamci ba kamar gusar da na jisa kola makamanci wannan annabi na yi da hagu sallallahu alaihi wasallam hadisi na karshe da za mu tsaya kansa don shi ne a karshen wannan babi don na ga in za mu tashi gobe sabon babi ne sai ku yi hakuri mu karanta shi don gobe sabon babi ne ko wannan hadisi na karshe an nu'aymin al-mujmir an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala hadisi na goma kenan inna ummati yud'un yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athar al-wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وانا حديثي انكرقوا دقى نعيم المجمير دي دقى سكين تابعي انسى مسا سنة المجمير سفر نبي انسى كل يسى متنكت انسى زي زي كاسوا يسير تلارمتا يزوي كنا اما صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم دمتا نيس زي كنشي دمتا نيس زي كنشي يسى مولادا saka ta musu na'im al-mujmir wanda wato mai kunna mutane turaren muta masallaci kenan ashe shi ma yana da falala da shi a cikin hadisi an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ta kare da gare shi an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tira da mutum Allah tabbata gare shi annahu qala annabi yati inna ummati lalle al-ummata yud'auna yawm al-qiyamah za a kiraye su ranar tashin kiyama kira na karamci don girmama su gurran muhajjalina a halin kasancewar su gurran suna masu kyallin fuska hasken fuska muhajjalina suna masu kyallin hannaye da kafafuwa min asarin wudu saboda alamomin alwala da ke tattare da su a cikin alwala ba kana wanke fuska ba ba kana wanke hannu da kafa ba wannan wurare da kake wankewa za su tashi suna hasken ranar tashin kiyama annabi ce da wannan za a gane al'umma ta za a kiraye su ana kiran su kai waya ka gansu sai ka gansu zo haka suke to wannan al'umma da annabi ke magana akan ta al'ummar annabi iri biyu ce akwai ummatul da'wa akwai ummatul ijaba ummatul da'wa al'ummar da aka turo annabi cikin su cewa ya kiraye su da wanda suka ansa da wanda basu ansa ba dai waɗannan ana kiransu al'ummar annabi a rayuwarmu ta yau da mu musulmi da waɗanda suke arna irin su Bill Clinton irin su abin nan Netanyahu irin su Boris Yeltsin ka suna kaji Boris an ba za a abin kirki ba da sauran ire-iren su dukkan waɗannan ta fuskar da'awa an turo annabi kiraye su amma sun ansa to waɗanda suka ansa kaɗai ake kiransu ummatul ijaba waɗanda ba ta ansa ba sun shiga cikin ummatul da'awa ne amma wanda suka ansa ana kiransu ummatul ijaba to sai annabi ce inna ummati lalle al'ummata yud'auna za a kira su ranar tashin kiyama gurran muhajjalina suna masu kyallon fuska da hannaye da kafafuwa to wannan al'ummar wacce kenan ummatul da'awa ko ummatul ijaba ummatul ijaba kaɗai dan ba dukkanin ummatul da'awa zai samu wannan ba sai in mutum na cikin ummatul ijaba min asal wudu lafazin gurran jam'i ne na lafazin al-agharru, wanda al-agharru daga lafazin al-ghurratu ne. Al-ghurratu kuma shine bayadun fi wajhil faras, haske da ake gani a goshi ko fi jabhatil faras, haske da ake gani a goshin doki. Za a ga bakin doki goshinsa da fari wani lokaci, ko jan doki goshinsa da fari, wannan fari shine ghurratin, sunan wannan fari kenan. Al-azarru ma'abucin wannan falin in ɗaya ne, in jam'i ne sai a ce musu ghur. Kamar yadda muhajjalina daga at-tahjil ne, at-tahjil kuma shine bayadun fi qawa'imil faras, za a ga wani lokaci falin doki amma kafafunsa da ratsin launin bakin doki, kafafunsa da launin fali ciki, ko ja kafafunsa da launin mai fali, to wannan shi ake kira at-tahjil. To muhajjalina, wato masu kyallin hannaye da kafafu kenan. Za a tashi mutane na al'ummata suna kyallin fuska, suna kyallin hannaye da kafafuwa. Gurran masu kyallin fuska, muhajjalina masu kyalli ko hasken hannaye da kafafuwa. Kun fahimta? Min asar lodo, saboda alamomin alwala. Wannan haka annabi ce, famanistata aminkum an yutila gurratahu falyaf'al. Don haka duk wanda ya sami ikon tsawaita gurra ɗinsa, hasken goshinsa, falyafa alto sai ya tsawaita shi. Wa fi lafzin, a wata riwaya yake ra'aytu Abu Hurairah ta yatawadda, Abu Nu'aym ko Nu'aymun al-Mujmir yake naga Abu Hurairah yana alwala, fa ghassala wajahu wa yadayhi, ya wanke hannayensa da fuskarsa, hatta kada ya bulgul mankibai ne, wajen wanke hannaye ma har sai da ya kusan kawo mankib kafada. Da Abu Hurairah kenan yana sai har sai da ya kai wajen manki bai dinsa, don magasala rijlaihi, sannan na gaina wanke kafa har ta rafa ila sakaini, har sai da ya kawo zuwa ƙauri nan wajen wanke kafa kuma. Abu Hurairah kenan sun makala da ya yi haka sai ya ce, naji sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji annabi na cewa, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al, yace wanda ya sami ikon tsawaita gurra dinsa hasken goci, wa tahjilahu ko hasken hannu da kafa, falyaf'al to ya tsawaita din. Wa fi lafzin li muslim, a wani lafzi na muslim yace, sami'tu khalili, naji badadi na al khalil, wanda ake wa kauna ta karshe, wanda ba wanda ya sami irinta. Da haka sahabbai na kaunar annabi sama da kowa a duniya. Naji khalilina yana cewa, ya kuluna cewa, tablughul hilyatu min al mu'min, ado zai isar wa mummuni ranan tashin kiyama, haythu yablughul wudu, inda alwala take isuwa. Haka zai ado da wannan wuri, wato duk inda ya wuce wanke cikin alwala zai tashi yana kalli kenan. To wannan hadisi jumlar sa ta farko annabi ya faɗe ta, amma jumlar sa ta ƙarshe ko ijtihadin Abu Hurairah ne. Kun gane da kyau, wato kenan fadin cewa, inna ummati yud'auna yawmal qiyama ghurran muhajjalina min athar alwudu, tabbas annabi ya faɗi wannan. Amma ƙarshen hadisin, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, ko faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al, wannan shine ake kira mudrak. Mudrak a cikin ilmin hadisi, al-idrak ne, idrak sahabi ya kawo hadisi sai ya ƙara wani lafazinsa a ciki ba tare da ya bambance shi da maganar annabi din ba. Idan mutum ya karanta hadisin sai ya ɗauka daga farkon hadisin har ƙarshe duk maganar annabi ne, wanda a zahiri, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu, nan shine ƙarshen maganar annabi. Amma abin da ya biyo baya, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu, zuwa ƙarshe wannan maganar Abu Hurairah ce. Inda wannan magana ta tabbata daga annabi, sai ya zanto abinda Abu Hurairah yayi na kawo nan gurin rabin koli wajen wankin kafa, na wato ainihin wankewa har cikin ya sa dantse wajen wanke hannu, sai ya zanto yayi, sai yake hasken ya tsawo ranar tashin kiyama. Amma ijtihadin sa ne ba nassin annabi bane. Kun gane wannan hadisi ne mudrak, abinda ke nuna ijtihadin sa ne ba nassin annabi bane ba. Hadisi goma suka ruwaito, sahabbai goma suka ruwaito hadisin, cikinsu gaba ɗaya ba wanda ya ƙara wannan kalmar sai Abu Hurairah. Sai aka fahimci da wannan taron da mutum ɗaya wa ake tsammanin zai kuskure, wa ake tsammanin zai dare. mutum zai za su tsammanin kuskure tarar suna kan daidai tunda suka tsaya a can iyakacin hadisin kenan. Sannan wanda suka rawaito daga Abu Hurairah gaba ɗayansu akwai mutane ma'abuta adadi wane da wane da wane, amma ba wanda ya ƙara wannan kalmar kuma sai Nu'aym al-Mujmir, sauran ba su ƙara ba, sai nuna wannan kalmar mudrak ce ta hanyar bincike na malaman ilimin hadisi. Don haka abinda wannan riwaya ke nunawa kenan ba za a aiki da shi ba, sai malamai suka yi sabani waɗanda suka yi aiki da wannan hadisi suna ganin cewa idan mutum ya ƙara kan yadda annabi iyakance din nan bai yi laifi ba, dan farlayi ke nema madogara su wannan hadisi na Abu Hurairah kenan. Idan ka zo guwar hannu sai ka wuce har ka shigar da dantse har ka zo kusa da kafada duk ba ka yi laifi ba su a wurinsu. Idan ka zo idan sawu sai ka wuce har ka zo rabin koli ko kusa da gwiwar kafa duk wani duk ba ka yi laifi ba a wurinsu saboda wannan hadisi. To amma hadisin kamar yadda muka faɗa ijtihadin Abu Hurairah ne, ijtihadin sahabi ne, ya saba abinda annabi ke kai sai ka tsaya daidai inda annabi ya tsaya kala. Da haka Imam Malik yake kar wanda ya kuskure kara. Kar wanda ya kuskure kara, duk wanda ya kara yace tilka hududullahi fa la ta'tadua, kar ku sabawa. Anan annabi ya tsaya inda ana karawa da an kara. Da haka kar wanda ya kuskure kara, wannan ijtihadin Abu Hurairah kenan. Saboda garantin lokaci wannan hadisin sai mu kyale shi a haka. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskuren harshe ko tuntuɓe wanda muka kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ya tafi mana. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Na'am. Shi kare da ake wa farauta kare ne wanda sai an malantar da shi, da Allah ya tu'allimuna hunna mimma allamakum Allah fakulu mimma amsakna alaikum, sai ka ba shi horo na musamman ka nuna masa idan ya samu dabbar ba shi zai ba. Shi yasa annabi ce idan kare ya kama dabba sai ya fara ci to ba kai kama ba kansa ya kama, da haka haramun ne kai ka ci. Amma idan ya samu dabbar shi dama yadda ake mata ai dukan da yake ko ya kama ta ba tare da ya huda naman jikinta ba, to wannan sai ka zo ka samu dabbar da ranta kaga za ka yanka. In ka samu yadda ya tsalle dara a kanta ko yadda ke ta ko ya ji mata abin nan ya haɗa ta da bango ko wani abu haka ta mutu don kanta, to shikenan ya halatta ka ci ka fahimta. Amma idan ya fara ci ta gaya ba za ka ci ba. Ci gaba ba komai ba bai ci ba. Kuma me yasa wannan kowammance tsakanin wancan da ruwa? Abinda za ku ce mun shi ne wato to idan ya huda fa aida shi ya huda da bakinsa ba jin tsoron kwayoyin cutar da kinansa shiga, to mutum na cin naman ɗan ya ko bayan ya dafa kan sai ka dafa ko ka gasa, wanda dafa ɗin nan na kashe kwayoyin cuta. Don ba haka bayan duk naman da muke saya a kan titi ɗin nan da kudaje ke hawa su ne ba ta zuba a ciki ai ba abin da babu, amma cikin taimakon Allah tunda ana dafawa sai ka ga ana samun rangwamen al'amura. Kun bayyana nan da kyau? Karka tambaye ta wannan ayar kyale ta ce wani lokaci don ba ta cikin tsarin karatun da muka yi yau don karka fitar da mu daga inda muke ci. Duk mai tambaya ku rika ya hankali cikin abin da muka yi don mu kara fito da ababen da kila cikin darasi mu fito da su fili, ba ku yi hakuri wani ya hakuri mana nije ya hakuri sauke hannun yawa wani a nan guri yake cewa an cewa asiruhu tsamirata, kaga tambaya ta mai muhimmanci wanki na ƙarshe a ta abin nan. To ai mun yi magana a cikin muka ce riwayar da ta inganta shine riwayar da suke cewa so bakwai kuma na farko ne za a ta abin nan. Wannan riwayar ta zama shazza ta saba wacce domin daman shuzur shine mukhalafatu thiqa li thiqat aw al awthaq minhu, thiqa amintacce ya ruwaito hadisi ya saba waɗanda suka fihi amintuwa saboda adalin su yafi yawa ko da matsayin su ɗaya sai a ruwan jayar da riwayar ta zama mahfuz ta ce kuma ta zama shazza kenan. Saboda haka wannan riwaya ta cewa wankin ƙarfi ke sa ƙasa riwaya ta wadda take shazza wadda take ta farko cewa ulahun nabi turaq ita ce ta daidai, mun faɗa wannan ko cikin darasi don ku kara fahimta don wani ya rubuta wannan. Na'am. Shi asuwakin hukuncin sa daban cewa ƙasa ya sa kulkure bakin shi ma kuma hukuncin sa daban. Shi asuwakin mutahabbi ne sanya dan yatsa din ko sanya wani itace wannan mutahabbi ne, amma ka sa ruwa ka fitar wannan ya zama wajibi.
Malam,
idan ka shaka a da hannun da ka tace wadanda suna nuna kowanne kai da shi yayi yayi yanzu yana abin da wannan ya tambaya na'am dole ne mutum kafin ya wala sai niyya mana inna malamal bin niyya ina hadisin ji da muka karanta shi yasa ba mu mai mai ne amma ba da haka bayan mun faɗa tun ji cewa kowace irin ibada to shi ne dalili ba mu mai mai ne ya haƙuri niyyar alwala kuma za ka yi ta ne daga lokacin da za ka fara alwala ɗin kuma niyya ɗaya ake yi ya haƙuri niyya ɗaya ake yi za ka yi niyya kafin ka fara alwala ɗaya kenan kuma niyya ɗaya ake yi kada abu biyu me yasa nace haka saboda akwai waɗanda suke ganin niyya biyu ake yi na farko za ka yi niyya ta sunnoni a wurinsu wanke hannu kurkure baki saka ruwa duk sunna ne da haka lokacin nan za ka yi niyyar fara sunnoni ne idan ka zo wanke fuska sai ka yi niyyar shiga farin lai kuma wannan ba ya da asali daga annabi asalin zance shi ne za ka yi niyyar alwala gaba ɗayanta abin da ke cikinta na sunnoni da farin lai za ka kulla niyyar za ka yi alwala yaushe lokacin da za ka fara sannan kuma duk inda niyya take ana yin ta ne a zuci ba a furta ta da baka faɗin niyya da baka bid'a ne baya da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam niyya mahallu halqal ko da cikin umdatul bayan fi ma'rifati furudul ayan shirin alari abinda suka ce kenan furta niyya da baka bid'a ne saboda haka ana yin niyya ne da zuci da haka da ka zo ubangiji ya san zuciyarka mai kana fata sannan wani abu da ya kamata mu cike da shi alwala zikiri guda biyu gare ta zikirin farawa da kuma zikirin karshe ne zikirin farawa lokacin da zaka fara Allah dole kai bismillah wannan mamanta da shi ta zo wajen kirgen farin lai bismillah farin lai cikin alwala saboda akwai hadisin la wudu liman lam yadhkur ismallahi alai babu alwala ga dukkan wanda bai bismillah ba da zama manta shi lokacin da muke lissafa farin lai lalle wajibi ne mutum ya yi bismillah bismillah nan ba wai zai ce bismillahir rahmanir rahim zuwa karshe ba bismillah shikenan hadisi sun tabbata kan wannan wannan shi kadai ne zikirin da ake daga nan sai na karshe idan mutum ya kare alwala din gaba daya zai ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin zai tsaya daidai nan kalmar waj'alni min barakat salihin bai yi ne wannan hadisin bai tabbata ba daidai nan kawai zaka tsaya lalle ka fara da ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin wa khalas yantahi huna kare waj'alni min at-tahhirin bai gair sadid da haka a nan daidai nan mutum zai tsaya an fahimci wannan da kyau ban da wannan bismillah da wannan da ake da karshe babu wani zikiri da ake cikin alwala a sauke hannunka da yansa dukkan abin da mutane ke karantawa cikin alwala wanda ba wannan ba daga annabi ya tabbata ba da ko wanda wanke fuska akwai karatunta wanke hannun dama akwai karatunsa wanke hannun hagu akwai karatunsa dukkan wannan bid'a ce ba ta da asali cikin addini wannan abin guda biyu su kadai ne karatun da ake kuma kana alwala ya halatta a yi maka sallama assalamu alaikum ka ansa kana alwala ya halatta ka yi magana dan ka yi magana ba ka yi laifi ba alwalar ka tana nan ba ko wanda yanzu fara alwala ba ta magana ko sallama aka yi yana wani karatu wannan karatun da kake bayar da asali an su sallama wajibi ne wai zahu yi tun bi tahiyyi tun fa yuri azan min wa awru duha ba wanda ya haramta yin alwala cewa ba za a yi magana ba sallah ce ba a yi magana amma alwala za ka iya magana a cikin ta daga kai da ake a daga dan yatsa duk bai da asali duk bid'o'i ne ma anzalallahu bi annin sulta kun fahimci nan da kyau shi yasa nake muku abu biyu abu na farko shine me bismillah da ake a farkon alwala abu na karshe shine wanta allahumma ij'alna zuwa na asada la ilaha illa allahumma ij'alna min tawabin wa ij'alna min tahirin shi da annabi ke duk wanda ya alwala da Allah ke kuma ya karfa ya karanta wannan zikirin na bayan alwala za a bude masa ɗaya daga cikin za a bude masa kofar aljanna guda takwas da kofar daga dama shiga sallallahu alaihi wasallam a cikin surutu sai kwana da ƙara sama na cigaba tun da ka ajiye shi don mu ka shiga da shi gida ba wai ka shiga da shi gida to me ya cin karin shi da wannan bai su kawo da wannan ba wancan amma wannan kawai kai tsammanin ka tun da kare na farauta ne annabi ya ce kana shiga da shi gida annabi ce kar wanda ya riki kare sai dai na farauta ko na gadi wannan ya zama kenan to gaskiya yanzu istisna wancan hukuncin na umum yana nan ba za a shiga gida da kare ba, inda wata manufa ne ba guda biyan nan ba.
Kenan.
Kare ka ce wai nan farautar shi ma ba za a shiga gida da shi ba sai a ajiye shi a waje a matsalin fassa, wa ya ce maka? Ba wanda ya ce maka haka. Hadisin kar a shiga gida, cewa kar a ajiye kare a gida, duk wanda ya ajiye kare a gida a kowace rana ladansa yana raguwa, yana nan ya shafi kowa da kowa. Sai annabi ya ware wannan mutane guda biyu, wanda garin zai masa gadi da wanda zai farauta, su ban da su. Saboda haka duk wanda ya ajiye kare don ya more ya rika kallon kare fa, kaga kullum zai rige masa lada, ko mana yi kura ma ba za su yi ba. Kiwo yana tigi ba dai gadi muka ce ba, to kare baya gadin da aka gadin gida kawai banda na dabbobi duk zai shiga ciki ma'aikata yan maziyi na jasa ne, don haka idan mutum ya rola maziyi ya fito na farko a rolar ta kare, sannan kuma inda maziyin ya taba dole sai ya wanke shi. Na'am. In yawon kare taba jikinka sai ka wanke. Na'am. Ya fasa kenan wancan, mun dace da wanda yake waje